أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان، ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان، واغفر لنا ولوالدينا والولدان. أما بعد، فيا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيا من بيان كشي نفرقو دنغند فسر عن سورة الكوثر سورة تأريد تقوس. Mun kawo fahimta kashi 16 fahimta ta magabatan kirki game da fassaran kalmar Al-Kautsar. Mun yi bayani cewa fahimta mafi inganci wato ita ce fahimta wadda ta dogara akan fassaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya yi bayani cewa kalmar Al-Kautsara kalma ce da take fassara wata kyauta da Allah madaukaki ya yi masa. Allah ya bashi wata kyauta wadda zai same ta a ranar tashin kiyama. Wannan kyauta ita ce Al-Kautsara. Kyautar tana da girma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan Al-Kautsara wani tafki ne wanda Allah madaukaki ya bashi a cikin gidan aljanna. Fihi khairun kathirun, a cikin wannan tafki akwai alkhairi mai yawa. Mun yi bayani cewa Al-Kautsara iri biyu ce. Akwai guda wadda Allah madaukaki ya ba mu Annabi sallallahu alaihi wasallam a filin hisabi, sannan akwai guda wanda annabi zai same ta a cikin gidansa na aljanna sallallahu alaihi wasallam. To ita al-kausara ta farko wanda aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai same ta a filin hisabi, akwai bayanai kamar kashi 10 da ya kamata mu yi a kanta kafin mu wuce, domin daidai irin wannan guri ya kamata a yi bayani dangane da abin da ya shafi ita wannan al-kausara. Bayani na farko shi ne wanda mun gabatar da shi a jiya, hadisi ya taho a cikin littafin Muslim, hadisi ingantacce, hadisin Abu Zarr al-Ghifari, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi yana cewa innal hawda yashkhabu fihi mizanun mizabani min al-janna mizabani min al-dhahabi wal-fidda, kamar yadda ya taho cikin wata riwaya. Wato manzon Allah yace wannan al-kautsara da take filin hisabi tana samun ruwanta ne daga waccan al-kautsara da take gidan aljanna. Wato ita aljanna tana saman mutane a filin hisabi. To sai Allah madaukaki ya kaddara ruwan da yake cikin al-kautsarar manzon Allah da ke can gidansa na aljanna yana zubowa a cikin wannan al-kautsara da take filin hisabi. Akwai indararo guda biyu, ɗaya na azurfa, ɗaya na zinari, ruwan yana biyowa kansu yana sauka a cikin al-kautsara da take filin hisabi. Allah ka samu sha. Bayani na biyu wanda shi ma mun gabatar da shi a jiya, hadisin ya taho cikin littafin Imam Ahmad, hadisin Abdullah ibn Mas'ud, wanda yake bayyana cewa يفتح نهر الكوثر الى الحوض ذا ابودي روان الكوثر dake cikin gidan aljanna kenan a yanzu ba abuda wannan ruwan ba, kuma al-kautsara da take filin hisabi ba a kawo ta ba tukuna sai a ranar hisabi din, ranar da mutane suka taru a filin hisabi gaban Allah madaukaki. A wannan lokaci ne Allah zai saukar da al-kautsara ta farko, a wannan lokaci ne Allah zai bude ruwan al-kautsara ta biyu wanda take gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ruwan ya rika zubowa a cikin wannan al-kautsara da take filin hisabi. Bayani na uku wanda shi ma mun gabatar da shi a jiya, hadisin yana cikin littafin Imam Tirmidhi da kuma littafin Imam Tabrani, hadisi ingantacce, hadisin Samura, sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah yake bayanin cewa kowane annabi yana da al-kautsaransa a filin hisabi. Ba wai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne yake da al-kautsara ba, duka wani annabin da Allah ya turo shi mursali yana da tafkinsa wanda Allah madaukaki ya bashi a filin hisabi. Al'ummarsa su ne za su sha wannan ruwan. Bayani na hudu wanda shi ma mun gabatar da shi a jiya, wanda hadisi ya taho da inganci, yana bayyana cewa yatabaha al-anbiya'u bi'adadi al-umam, annabawa za su rika alfahari da Annabi Salihu, Annabi Hudu, Annabi Ibrahim, sa Annabi Ismail, Annabi Ishaqa, Annabi Musa, Haruna, har dai kawowa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duka annabawa za su yi alfahari da yawan al'ummominsu a filin hisabi. Kowane annabi zai je gefen al-kautsaransa, yad'u man arafahu min ummatihi, yana kiran wanda ya gane shi daga cikin al'ummarsa. Annabi Nuhu zai kira mutanensa su zo su sha ruwa daga alkawarinsa. Annabi Hud, Annabi Salih, Annabi Ibrahim, kowane annabi yana kiran al'ummarsa ne kawai zuwa ga alkawarinsa. Bayanin na biyar wanda mun gabatar da shi a jiya, sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisi ya tabbata cikin littafin sunan Abi Dawud da kuma sunan Imam Tirmidhi da ma littafin Musnad da littafin Imam Abu Ya'la, cewa sahabbai suna addu'a idan suka yi sallah kafin su yi sallama, Allah madaukaki ya kaddara suna cikin waɗanda za su sha wannan ruwa na alkautaran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenan mun samu sunna, mun samu sunna guda, idan muka yi sallah mu rika roƙon Allah madaukaki ya sa muna cikin waɗanda za su sha ruwan alkautara na annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a filin hisabi. Allah shi sa duk taron nan mu sha wannan ruwa. Bayani na shida, hadisi ya taho cikin littafin Imam al-Bukhari da Muslim, hadisi muttafaqun alayhi. Anas bin Malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man shariba minhu, wanda duk ya samu daman shan ruwan al-Kautsara, lam yadhma abadan, har abada ba zai ji kishi ba. Walam yusawwidu wajhuhu, sannan kuma fuskarsa ba za ta yi baki ba. Wanda ya samu damar shan ruwan alkausara ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai sake jin kishi har abada, sannan kuma fuskarsa ba ta yi baki. Domin a cikin suratu Ala Imran Allah ya gaya mana, yace a ranar kiyama, rana ce da yawma tabyabbu wujuhu wa taswaddu wujuhu,
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون.
A suratu Ala Imran Allah madaukaki yace, yauma tabyabbu wujuhun wa taswaddu wujuh, kiyama wata rana ce wadda wasu fuskoki suke fari, wasu fuskoki kuma suke yin baki. Allah ka saba namu bane. Tabyabbu wujuhun wa taswaddu wujuh, wasu fuskoki suna fari, wasu kuma suna baki. Fa amma allazina swaddat wujuhuhum, wadanda fuskokin su suke baki, ga tambayar da ake musu, akafartum ba'da imanikum, yanzu kun kafirce bayan da kun yi imani, fazuqul azaba bima kuntum takfuruna, sai ku dandana azaba saboda kafircin da kuka zan kuna yi a duniya. Wa amman ladina biyabbat wujuhuhum, kuma amma wadanda fuskokin su suke farare a kiyama, fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, wadannan suna cikin wata rahama ta Allah kuma a cikinta suke dawwama. Allah ka samu ne. Wannan hadisi da ke cikin littafin Imam al-Bukhari da Muslim yana gaya mana mutanen da fuskokinsu ba su yin baki, suwaye su ne? Waɗanda Allah ya nufe su da shan ruwan alkausara, ba su jin kishi har abada, kuma fuskokinsu ba sa yin baki har abada. Duk mutumin da ya sha ruwan alkausara, ku tabbata wannan mutumin zai samu shiga rahamar Allah, zai dawwama a cikinta kuma har abada. Allah ka samu na ciki. Bayani na bakwai, mas'ala ce dangane da wannan bayani da muka yi, shin ta yaya annabi Muhammad zai gane al'ummarsa a filin hisabi? Gashi an taru filin hisabi, kishi ya kama mutane, yunwa ta kama mutane, zafi ya riƙe mutane, yaya annabi ke gane waɗanda za su zo shan ruwan alkautaransa. To akwai hadisi wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum goma suka ruwaito, sahabbai mutum goma suka ruwaito. Ka duba sahihul Bukhari wurare da yawa da kuma littafin Muslim, wato littafin sunna. A Bukhari hadisi na 136, littafin Muslim kuma hadisi na 246. Mu ɗauko riwaya ta Abu Huraira. Da yawa mun sha jin wannan hadisi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjilina, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjilina min atharil wudu'i. Manzon Allah ya ce al'ummata a ranar tashin kiyama za a rika kiransu ne masu fararen goshi, masu fararen ƙafafu. Manzon Allah ya ce saboda alamar alwala da suka yi a duniya. Wato kenan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama za su tashi filin hisabi, fuskokinsu na haske, ƙafafunsu ma suna haske. Inda kake wankewa a alwala ɗin nan a kiyama zai tashi yana haske. Kun ga ta inda manzon Allah zai gane al'umma sake nan. Wannan malaman sunna ittifaqan sun ce khususiyya ce ta al'ummar annabi Muhammad. La nafsal wudu, ba wai alwalan ce kawai al'ummar manzon Allah suka keɓanta da ita ba, wannan khususiyyar ta keɓanta ne ta tashi a kiyama wurin da muka yi alwala yana haske. Amma ita alwala ba wai al'ummar annabi ne kawai aka shar'anta mata yi kafin a yi sallah ba. Duba Fathul Bari ya kawo bayani da hujjoji masu yawa, annabawan farko magabata su ma duka an ce su yi alwala su yi sallah. Duba tarihin annabi Ibrahim, Saratu matarsa, hadisi ya bayyana mana ingantacce tana yin alwala. Annabawa magabata da yawan gaske hadisai sun taho daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa suna yin alwala. Saboda haka ita alwalar ba ita ce khususiyya ta annabi Muhammad ba, ba wai mu kadai ne aka keɓanta da yin alwala kafin mu yi sallah ba, duka annabawa an umurce su da yin alwala kafin a yi sallah. Amma khususiyar ita ce a ranar kiyama mu ne kadai al'ummar annabi Muhammad za mu tashi inda muke wankewa a alwalarmu yana haske a jikinmu. Sauran annabawa al'ummominsu in sun tashi ba su yin haske, bi ma'ana jikunansu ba su haske saboda alamar alwala, illa kadai al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domin hadisin da ke cikin littafin Imam Muslim, hadisin Abu Huraira, wanda annabi yake cewa siman laysat li ahadin ghayrakum, wannan alama ce wanda Allah ya baku ku kadai ya ku al'ummata, babu wata al'umma da ta samu irin wannan alama illa ku al'ummata, bi ma'ana al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su ne kadai a filin hisabi za su tashi goshinsu na haske, ƙafafunsu na haske, hannayensu na haske, gurran muhajjalina. Saka siffanta su da siffa irin ta doki, domin akwai doki wanda goshinsa za ka ga kansa da fari ne, ƙafafunsa ma farare. To haka musulmi wanda ya bi annabi Muhammad zai tashi a filin hisabi. Kun ga kenan ashe akwai wata hanya da annabi yake gane al'ummarsa. Wannan hanya ita ce alamar alwala. Bayani na takwas, wato shi ne wani abin mamaki ko kuma mu ce abin sha'awa. Hadisin ya taho cikin littafin Bukhari gurare da dama, misali hadisi na 1196 da kuma hadisi na 6585. Sannan hadisi yana cikin littafin Muslim, hadisi na 162 da kuma hadisi na 1391 duka dai hadisai ne ingantattu tunda hadisin ya fito cikin littafin Bukhari da Muslim bi ma'ana muttafaqun alayhi. Abu Huraira ya kawo hadisin nan daga manzon Allah, wato abin sha'awan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma baina minbari wa kabri raubatun min riyabil janna wa minbari ala hawbi. Wannan hadisi ingantacce, babu shakka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana, don haka malaman sunna suka rungume ta da ƙarfi. Annabi yace tsakanin inda minbari na yake a masallaci na da inda kabari na yake, wani dausayi ne daga cikin gurare masu dausayi na aljanna, kuma minbari na dinnan da kuke gani a cikin masallaci yana kan alkautara na ne da za a bani a filin hisabi. Wannan shine abin sha'awa din ga mutumin da ya tafi Madina ya shiga masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zai ga inda minbarin manzon Allah yake. To ne inda minbarin manzon Allah yake, nan ne inda aka sa minbarin limami na Madina, limami na masallacin manzon Allah. To tsakanin minbarin da kabarin Annabi wani dausayi ne daga cikin gurare masu dausayi na aljanna. Sannan sai Annabi ya ce minbarinsa din nan inda yake tsaye, yana tsaye ne a daidai inda alkausaransa take, alkausara wadda za a bashi a filin hisabi. Wannan abin sha'awa ne wallahi. Wata riwaya manzon Allah ya ce ma bainal minbari wa baiti Aisha, tsakanin minbari da ɗakin Aisha, saboda ɗakin ɗakunan matan manzon Allah a jere suke. Annabi yace tsakanin inda minbarinsa yake da kuma ɗakin Aisha wani guri ne mai dausayi daga cikin gurare masu dausayi na aljanna. Allah ka kaddare komawar mu Madina. Wannan hadisi yana tabbatar mana cewa Annabi kabarinsa na gidan aljanna, ko? Sai Annabi yace ma baina kabri minbari wa kabri raudatun min riyadil janna, wata mu'jiza ce ta manzon Allah. Annabi ya faɗi maganan nan yana dare, lokacin da ya faɗi maganan nan manzon Allah bai mutu ba. Yace tsakanin minbari na da kabari na, kuma duk sahabbai ba su sani ina ne za a binne manzon Allah ba, ba su sani ba. Shi Annabi ya faɗi wannan magana, yace tsakanin inda minbari na yake a masallacin nan da inda kabari na yake, wani guri ne mai dausayi na aljanna. Ranar da manzon Allah ya bar duniya sai muhawara ta kaure tsakanin sahabbai, ina za a binne manzon Allah? Wannan ya kawo fahimtar sa, wannan ya kawo fahimtar sa. Sayyidina Abubakar na zuwa yace ai na ji Annabi na faɗa, manzon Allah ya ce babu Annabin da zai mutu face an binne shi gurin nan da ya mutu. Wanda hadisin nan ya samu riwayan wasu sahabban Annabi ma sallallahu alaihi wasallam. Ashe ga hadisi, wato inda Annabi ya mutu nan za a binne shi, to a wani ɗaki ne manzon Allah ya rasu? Ya rasu ne a ɗakin Nana Aisha. Kun ga magana sai ta tabbatar da mu'jiza ta manzon Allah, dan yace tsakanin minbari na da kabari na. Wata riwaya yace tsakanin minbari na da ɗakin Aisha. Kun ga kamar Annabi yana gaya musu gafa inda ma za a binne shi ne daga cikin ɗakunan matansa. Don haka wannan ya zama mu'jiza ta manzon Allah, tun kafin ya bar duniya ya tabbatar mana kabarinsa na gidan aljanna. To abu na biyu da hadisin ke nuna mana shine minbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan alkausaransa da za a bashi a filin hisabi. Wa minbari ala haubi, wa minbari ala haubi, minbari na dinnan inda kuka ga yana tsaye a cikin masallaci, yana tsaye ne a daidai inda alkausarana take a filin hisabi, in ji manzon Allah. Wato kenan kamar Annabi yana nuna mana cewa a ranar tashin kiyama wannan minbarin nasa shine Allah zai saukar a filin hisabi, manzon Allah ya hau ya zauna yana kallon wanda zai gangaro zuwa shan ruwan Al-Kautsara. Kuma sannan a filin hisabi inda mimbarin nan na Annabi yake, nan ne inda Al-Kautsara nan zata kasance. Malamai suka ce to mun samu fa wani bayani mai ƙarfi, ga wani zikiri a duniya da aka ce yana aljanna, ya kamata mu sani daga ina ne zuwa ina digire a duniyan nan, amma in ka isa wannan digira to ka shiga aljanna, kuma nan duniyan ne. Malamai sai suka kimanta tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sahabbai suka kimanta tsakanin mimbari da ɗakin Nana Aisha zira'i nawa ne aka samu, zira'i 50 ne. Zira'i in ka gwada 1, 2, 3 zaka samu zira'i 50 tsakanin mimbarin manzon Allah da kuma ɗakin Nana Aisha. Imam Al-Khattabi, ɗaya daga cikin malamai da suka fassara Sahihul Bukhari, wani malamin sunna Allah ya ji kansa, da ya kawo sharhan wannan hadisi, sai ya ce al-muradu min hadhal hadisi, abinda wannan hadisi yake wato yake nuna mana, abinda ake nufi da hadisin shine at-targhibu fi suknal madinati, ana kwadaitar da mu ne mu so zama a garin Madina. Abinda hadisin yake nuna mana kenan, domin Annabi yake tsakanin mimbarina da kabarina wani wuri ne mai dausayi daga wuraren aljanna. Kai musulmi in ka ji wannan magana, ina za ka yi kwaɗayin zama? Wuri mai dausayin nan na aljanna ko? Don baka sani ba ko inda kake zaune hufratun min hufarin nari ne ko? Amma wancan gurin da ya samu shaida ta manzon Allah, Annabi yace tsakanin mimbarinsa da kabarinsa wuri ne mai dausayi daga cikin gurare masu dausayi na aljanna. Kenan a duniya mun samu wani guri wanda yake banta da daraja da falala daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa wannan gurin yana daga cikin guraren aljanna. Imam Al-Khattabi yace wannan hadisi yana kwadaitar da mu zama a garin Madina. Madina garin manzon Allah. Sannan wa annan man wato man la zama zikrallahi fi masjidiha, yace hadisin nan yana nuna mana ba ma ka zauna a garin Madina ne kadai ba, kai kokari ka lijinci zikirin Allah a masallacin Annabi Muhammad, domin mutumin da ya lijinci zikirin Allah a masallacin manzon Allah ala bihi ila raudatil janna, wannan kwadayin sallah a masallacin Annabin zai sa ya kai shi ga dausayin aljanna. Wannan wa yusqa yawmal qiyamati min al-khawdi, shine abinda zai sa a ranar tashin kiyama ya samu damar shan ruwan Al-Kautsara, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda mimbarinsa yake yana daidai kan Al-Kautsaransa ne a filin hisabi. Yaya kake gani mutumin da ke zama garin Madina? Yaya kake gani mutumin da ke zuwa masallacin Annabi yana sallah? Ka duba in an kira sallah, ga dai masallaci a garin Madina, amma ka ga yadda mutane ke tudadowa ana kokarin a isa masallacin manzon Allah a jihar mai ai sallah, saboda fatan a samu irin wannan albarka da manzon Allah ya bayani cikin hadisi ingantacce. Ko wani mawaki a kasan nan yana cewa Allah kai ni Madina in mutu can, nazani ba ko ya mutu a can din? Yayi gaskiya ko ƙarya? Yayi gaskiya. Akwai hadisi da yake fassara muku wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin Musnad na Imam Ahmad, juz'i na 2 shafi na 74, da kuma hadisi na Sunan Imam Tirmidhi, Kitabul Manaqib, hadisi ingantacce wanda Abdullah bin Umar ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisin yana cikin Musnad, kuma yana cikin Sunan na Imam Tirmidhi, Kitabul Manaqib, hadisi sahihi, hadisin Abdullah bin Umar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man istata'a an yamuta bil madinati falyaf'al, duk wanda zai iya mutuwa a Madina to yayi kokari ya mutu a Madina. Manzon Allah yace fa inni ashfa'u liman mata biha, dan duk mutumin da ya mutu Madina zan cece shi a filin hisabi. Sai kun ga mutumin ba mamaki mawakin nan ya ci karo da wannan hadisin, shi yasa ya dukufa addu'a Allah ya kai shi Madina ya mutu. Domin manzon Allah yace wanda zai iya mutuwa a Madina to ya mutu. Sai ba wani ya tafi ya dubi wani tsauni ya hawa yana kokarin ya faɗo, wannan in ya mutu kajiri. Wanda zai iya mutuwa a Madina to ya mutu. Annabi ya ce don ko zan ceci wanda ya mutu a Madina. Malamai suka ce ba wai mutuwar ake so ka nema ka yi a Madina ba, aya ka yi kokarin yi a Madina ba, abinda ake so shi ne a kwadaitar maka zama a garin Madina, birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana ɗaya daga cikin hujjojin malamai da suka bayar cewa Madina ta fi maka, domin akwai wata tsohuwar muhawara gardan dami da ya kaure tsakanin malaman sunna, shin maka da Madina wanne tafi? Ka duba da darajar maka ko? Ka duba falalan maka, amma wani babi ne da in mun buɗe shi za mu ɗau kwanaki muna magana a kai. Shin maka da Madina ɗayansu wanne ne ya fi? To masu ba da hujjar cewa Madina ta fi maka suna kafa hujja da wannan hadisi, waɗannan hadisai da muke karantawa. Kuma ka tuna Annabi sallallahu alaihi wasallam a ina ya mutu? A Madina. Da a ce akwai wani bigire a duniyan nan wanda ya fi Madina, da manzon Allah ya mutu wannan guri. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rasu a Madina, nan aka binne shi. Sannan sayyidina Abu Bakar nan ya mutu, aka binne shi. Sannan sayyidina Umar nan ya mutu, aka binne shi. Sayyidina Usman a nan ya mutu, aka binne shi. Sayyidina Ali ne ya mutu a Kufa, kasar Iraki. Amma khulafa'ur rashidina mutum uku din nan duk a garin Madina suka mutu. Kai karshenta ma Mahdi in ya taho ya gama zamaninsa a Madina zai mutu, kuma za a binne shi a kusa da kabarin manzon Allah. Malaman suka ce to kaka za ku gaya mana maka tafi Madina, ina wata hujja? Gashi ko Annabi na cewa manista fa'a an ya mutu bil madinati falyafal, duk wanda zai iya mutuwa Madina to ya mutu. Fa inni ashfa'u liman mata biha, dan ko duk wanda ya mutu Madina zan cece shi a ranar kiyama. Wannan wata hujja ce da take nuna muku Madina ta fi Makka. Amma fa fahimta guda cikin fahimtoci guda biyu. Abdu Sayyiduna Umar da hadisinsa wanda ya inganta yana cikin Sahihul Bukhari, hadisi na 1890. Sayyiduna Umar, malamai suka ce ga addu'an da ya rike a rayuwarsa, yana cewa Allahumma rzuqni shahadatan fi sabilika, ya Allah ka azurta ni da mutuwar shahada. In dai zan mutu to ina roƙonka ya Allah ka sa mutuwar da zan yi ta zama mutuwar shahada. Inji Sayyidina Umar, shahadan nan ya kasance na same ta ne ta hanyar addininka ya Ubangiji. Sayyidina Umar baya shiru sai ya ƙarasa magana, sai ya ce waje almauti fi baladi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kuma mutuwar tawon ma ka sa ta kasance a birnin Annabi Muhammad. Waje almauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ka sa mutuwa ta kasance a birnin manzonka. Kuma Allah ya amshi addu'ansa, mutuwarsa ta zama shahada. Sannan kuma mutuwarsa din ta kasance a birnin Madina, birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda falala da wannan birni ya samu daga hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To amma akwai kuskure da mutane suke yi. Idan ka tafi Madina zaka ga mutane suna wani kuskure. Rauza sunan gurin kenan a cikin masallacin manzon Allah, tsakanin kabarin Annabi, minbari, inda minbari yake da kuma inda ɗakin Nana Aisha yake, nan ne dausayi na aljanna din yanda Annabi yayi bayani. Ba a ce duka masallacin ba, tsakanin wannan minbarin da kuma ɗakin Nana Aisha. To in ka ga rububi da ake yi, turmutsutsi da ake yi, cunkoso da ake yi a wannan gurin, abin sai ya baka tsoro, domin kowa yana kokari ya shiga wurin nan mai dausayi yana so ya ga cewa yayi nafi filu a cikin wannan guri domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da shaida wannan guri wuri ne mai dausayi na aljanna da wuya ka samu damar shiga in ka ce zaka zo masallaci bayan kiran sallah sannan kai kariya in kana so ka shiga wannan gurin to sai ka zo masallaci gab da za a bude masallacin annabi domin masallacin manzon Allah ana kulle shi idan asubahi ya kusa sai a zo a bude to lokacin da ake bude wannan wuf sai ka shigo ka zo ka zauna amma in ka jira wai sai an kira sallah sannan ka fito daga gida to ba za ka samu shiga wannan wurin ba rauda to kuskure shine cinkoso da ribibi na daya kuskure na biyu wato shine mutum ya shiga ya nafila kuma ya zauna bai kamata ka zauna ba tunda akwai mutum miliyoyi ko mu ce dubbai sun taho Madina saboda kokarin su samu wannan tabarruki na wannan gurin idan kai Allah ya baka dama har ka iya shiga kai nafila to fita wani ma sai ya shiga makasan mutum da son kai in ya shiga ya nafi filin sai banga banga kuma ya zauna muna nan wurin dausayin nan wani kuma in ya shiga da karfin shiga da karfin tsaya yake shiga wani ma ina zato sai ya sha kwaya in ya taho kaga yanda yake banke mutane abin sai baka mamaki ka taka wani ka mata wani ka cutar da wani saboda zaka tafi neman sunna neman mustahabi wanda ba wajibi ba kafin ya kai ga samun wannan ladan ya samu tarin zunubi in an tafi kiyama aka auna tsakanin ladansa da sabon sai a samu zunubin sa ya rinjaya ba daidai bane ba a ce dole sai kai sallah a cikin wannan gurin ba duk da yake ana kwadaitarwa ayi kokari a ga an samu damar yin nafila a cikin wannan gurin to kuskure da biyu shine game da kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole annabi yace tsakanin minbarin sa da dakin na Aisha wanda nan ne aka binne manzon Allah to akwai kuskure da mutane suke yi wajen ziyartan kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu in sun tafi sai su shafa wato su shafa shubaki kokarin su shine su ga cewa sun shafi wannan raga da aka zagaye kabarin annabi da ita wasu kuma in sun tafi su tsaya su yi ta roƙo ya Muhammadu ba ni kaza to Muhammadu ina ya mallaki wannan babu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mallaka Allah shi ya mallaki dukiya duniya da lahira kuma Allah shi ya mallaki duk abin da dan adam yake bukatan sa in ma na duniya ko na kiyama sannan ba a roƙon wani abu ko da Allah ne ba a roƙon sa a jikin kabari wannan bid'a ce haramun ne saboda haka zaka ga akwai dakaru akwai wasu sojoji na musamman da hukumar Saudiya ta sanya suna tsaron kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya taho da irin wannan wargi tuni sai su yi waje da shi amma duk da haka sai kaga mutane suna kuskure kuma wannan bai keɓantu da baƙaƙen fata ba in ka je ma sai ka yi zato anya ma jahilan fararen fatan ba su fi na baƙaƙen fata yawa ba kaga jahilci a fili don haka wanda ya ce maka wai ya je Madina ya ga kabarin annabi cul da cul ƙarya yake ya leƙa ya ga kabarin manzon Allah ina kabarin manzon Allah ba a ganin sa bai yiwuwa ka gan shi dalili kuwa tun da daɗewa aka zagaye kabarin manzon Allah da katanga guda uku saboda sanin akwai wasu masu ganganci masu baƙin jahilci da za su yi ƙoƙarin su mai da kabarin annabi abin neman biyan bukata don yanzu haka da a ce kabarin manzon Allah a fili yake ga wani ya tafi ya ɗebi ƙasan kabarin ya yi amfani da ita sai ga shi Allah maɗaukaki ya amshi addu'an annabi Muhammad Allah ya sa aka zagaye kabarin manzon Allah da katanga guda uku katanga guda uku ne ɗaya a bayan ɗaya ɗaya a bayan ɗaya sai da aka zagaye kabarin manzon Allah da su sannan bayan an zagaye da kabur wato katangu guda uku din nan aka saka shubaki ga ya manyan da za a yi kaleka wai kaga kabarin manzon Allah wai akwai wani guri na leka ƙarya yake musu ko ya leka ba abin da zai gani ko ba yanzu bane ya kai da dadewa ba ku gani Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Allah ya ji kansa shekaru 661 ya mutu yanzu 661 amma a cikin littafin sa An-Nuniyya yake kawo wasu baitoci yana magana akan tauhidi yace walaqad nahala an nusayyira qabrahu aidan hadara ash-shirki bir-rahmani wa da'a bi Allah yaj'ala qabruhu الذي قد ضمه وثنا من الأوثان فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان شنو للتهم فجأت أشياء إيه واقع ببا واقع نيبا واقيني تو واقع تيني yace wa laqad nahana annabi ya hana mu an nusayyira qabrahu kada mu maida kabarin sa idan wajen buki annabi ya hana mu kun san maganar annabi ta karshe kafin Allah ya dauki ransa yana jin hankalin mata da suke kewaye da shi da baffan sa Abbas yana gurin da dan baffan nasa al-Fadl bin Abbas yana gaya musu yana jin hankalin su kada ku yadda ku maida kabari na ya zama wajen buki kada ku maida kabari na ya zama wajen ibada yana jan hankalin su shine Ibn al-Qayyim yace ya hana mu kada mu maida kabarin sa ya zama idi saboda gudun kada ayi ma Allah shirka wa da'a bi Allah yaj'ala qabruhu allazi qad dammahu wasana min al-awsan annabi yayi ta'addu'a ya Allah kar ka sa kabari na din nan da ta kumshi gawa na kada ka sa wannan kabarin nawa a mai da shi ya zama gunki daga cikin gumaka da mutane za su rika zuwa suna ɗiban kasansa domin neman biyan bukata ko su zo suna roƙo na wani abu ya Allah ka amshi addu'ata kada kabarina ya zama wajen zuwan mutane don neman biyan bukata na duniya sai Ibn al-Qayyim yace fa ajaba rabbul alamin du'a'ahu Allah ya amshi addu'an annabi wa ahatahu bi thalathati al-jidran sai Allah ya sa aka kewaye kabarin annabi da katanga guda uku ɗaya na cikin ɗaya ɗaya na cikin ɗaya hatta taddat arja'uhu bi du'a'ihi duka sassan kabarin an kewaye shi albarkacin addu'an annabi Muhammad fi izzatin wa himayatin wa siyani don haka ba mutumin da ke ganin kabarin annabi ka je ka tambayi Balaraban da aka haife shi Makka Madina ya girma Madina ka ce mar ka taba ganin kabarin annabi zai ce bai taba gani ba ba dan adam da zai kaga kabarin manzon Allah domin katangu uku din nan babu kofa ba yanda za a yi ka isa kabarin manzon Allah bare har kai shirka da shi Ibn Taymiyya Allah ya ji kansa da rahama Sheikhul Islam Kaduna Majmu'u Fatawa mujalladi na 27 shafi na 413 yace wa kana al-amalu sha'i'u lada sahabati aikin da ya kasance ya yaɗo ga sahabban annabi zamaninsa har ma bayan mutuwa ne ana so da ka shiga masallaci ka yi nafila raka'a biyu tahiyyatul masjid ko gaisuwar masallaci to a cikin tahiyyatul masjid din nan wa yusallimuna alaihi fi salati a cikin sallan suke yin sallama ga annabi Muhammad domin duk mutumin da yake sallah yana sallama ga manzon Allah domin zai ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ko kuwa ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wa salamu alayna wa ala ibadillahi salihin sannan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ya sallama abinda sahabbai suke yake nan kadai bayan rasuwar manzon Allah da sun tafi masallacin manzon Allah za su shiga suna shiga su yi raka'a biyu su yi tahiyya a cikin tahiyyan sun yi ma annabi sallama shikenan ba sa tashi su je a guje kabarin annabi wa sun je su masa sallama yace ba su taba yi ba sahabbai ba su taba yi ba walam yakunu yadhhabuna ila al-qabr basu kasance suna tafiya kabarin annabi ba, la dakhilan hujrati wala min kharijiha, ba sa zuwa kabarin annabi ko ta cikin ɗakin ko ta wajen ɗakin, la li salamin wala li salati, ba sa zuwa kabarin annabi don su masa sallama, ba sa zuwa kabarin annabi don su yi masa salati. Babu illa iyaka, sunnar ita ce yanda in ka shiga masallacin garin ku ake so ka yi tahiyatul masjid, haka da zaran ka shiga masallacin manzon Allah ana so ka yi tahiyatul masjid, kuma duk inda ka yi tahiyatul masjid din nan ka yi daidai, duk da yake an fi so ka yi a cikin rauda shine tsakanin mimbarin annabi da kuma kabarinsa. Su sahabbai bayan sun yi tahiyatul masjid din nan ba sa tafiya kabarin annabi don su yi masa sallama. كدوه موقع على إمام مالك الله يجي كانت درهما شرح موقع على إمام السيوطي تنوير الحوالك جزء ينفرق وشافي ندريد ستين دا شدع حديث ينستين دا تقوس أكا شيء عبد الله بن عمر دا جتكين صحبان النبي وحده شيك أين أكسامه يذهب إلى القبر ينات فيها كبر النبي شيك أين shima kuma idza qadima min safarin in yayi tafiya ne ya dawo, tunda ya dawo gida lafiya kafin ya isa gida sai ya wuce masallacin manzon Allah, idan yayi nafilu sai tashi ya zo kabarin annabi sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah, assalamu alayka ya ababakrin, assalamu alayka ya abati, domin babansa shine sayyidina Umar ko. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Bakr, sannan assalamu alayka ya Abati, kikenan sai fita. Baya cewa komai, baya taba kabarin, kuma kaga zamanin su ba kewaye kabarin ba, domin kaburbura guda uku ne a cikin wannan gurin, da kabarin annabi, da kabarin sayyidina Abubakar, sannan kabarin sayyidina Umar. Tsawon shekara kusan 2000 da ya wuce ba a ganin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam, gaya ma kowa. Saboda haka malamai ma suka kasa ganewa, shin kabarin Abubakar ne a dama da ta annabi, ta Umar tana hagu, ko kuwa a'a kabarin annabi shine farko, ta Abubakar tana dama da shi, sannan ta Umar tana dama da ta sayyidina Abubakar. An rasa gane yaya siffan binne su ya kasance. Kaga da a ce ana iya shiga da za a fito a ce ga kabarin nan, ga wannan yadda take, ga wannan yadda take, to ba a shiga, saboda addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Allah ya karba. Abdullah ibn Umar shi kadai ne yake isa kabarin annabi yayi masa sallama, ya isa kabarin sayyidina Abubakar ya masa sallama, sannan kabarin sayyidina Umar, kuma duk a jere suke waje guda, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Bakr, assalamu alayka ya Abati, amincin Allah ya tabbata gare ka ya Rasulullah, amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai sayyidina Abubakar, sannan amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai babana, domin sayyidina Umar shine mahaifinsa. Shi kadai sahabban annabi mutum nawa aka yi, wanda makabartar Madina mun ce akwai sahabbai fiye da 10,000 da aka binne a gurin, amma duk sahabban nan aka ce walam yutabi'uhu alayhi ahadun min as-sahaba, babu wanda yayi koyi da Abdullah ibn Umar. Iyaka in sun shigo masallacin annabi su yi nafila raka'a biyu kawai, shikenan ba wanda yake tafiya masallacin annabi ya ce assalamu alayka ya rasulullah. Ka fa akwai wanda yake ganin cewa in ya tafi Madina bai je kabarin annabi ba, shi yana ganin ma tafiyar sa Madina ba ta yi ma'ana ba. Wannan jahilci ya dame shi. Albarkan da ke cikin Madina ba wai kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane. Idan kana neman albarka, to albarkan tana nan gurare da dama. Misali shine masallacin annabi, tsakanin mimbarinsa da kabarinsa akwai rauda, wanda manzon Allah yake dausayi ne daga cikin dausayi na aljanna. Kai kokari ka samu zuwa wannan guri kai lafila raka'a biyu. Nan ma kuma ba a ce ka zauna kai ta addu'o'i ba, lafila raka'a biyu ake so kai a gurin. Idan ka lizinci haka, malaman sunna suka ce duk mutumin da ya lizinci sallah a masallacin manzon Allah, to insha Allahu yana cikin waɗanda za ku sha ruwan alkautara a ranar tashin kiyama. To amma shin akwai wani daga cikin sahabbai da ya mutunta ma Abdullahi bin Umar abinda yake yi din nan, tunda shi kadai ne yake tafiya kabarin su da na annabi, da yake na Abubakar, da kuma na mahaifinsa,
ya musu sallama, akwai wani wanda ya musanta masa duk da yake babu wani wanda ya bi shi daga cikin sahabbai, amma kuma babu wanda ya musanta masa. Shi yasa malamai suka ce to tunda babu wanda ya musanta masa sai Abdullahi bin Umar, tafiya da yake yana sallama ga Annabi da kuma Sayyidina Abubakar da kuma Sayyidina Umar, babu wanda ya musanta masa, to kenan ya nuna sunna ce ta manzon Allah. Dan da a ce laifi ne da sahabbai ba su yi shiru ba, tunda ba su hana shi ba, ya nuna ba laifi ba ne. Don haka yasa malamai suka ce babu laifi in ka tafi Madina, idan ka samu isa masallacin manzon Allah, ka shiga ka je ka yi irin abin da Abdullahi bin Umar yake yi din nan. Bi ma'ana ka taho daidai kabarin Annabi ka ce assalamu alayka ya Rasulullah, sai ka wuce ko? Assalamu alayka ya Abubakar, sai ka wuce. Assalamu alayka ya Umar, in ka tafi zaka ga abin mamaki, wani zai tafi da wani dan littafi na addu'a. Tun daga kasansu aka rubuta masa, wani kuma alayya saya, musamman akwai wanda ke tahowa ƴan Shi'a daga Iran da kasashen gabas, wato kungiya suke yi, ɗaya na jagorantar saura, suna addu'a, sauran na amsawa, suna addu'a. Kai ta mika kana ma ka ga musu tafi, kai ma ka samu daman ka zo kai sallama, sun ci sun dakata a guda. Kuma duk abin da suke yi nan babu wanda ya samu asali daga sahabi guda daga cikin sahabban manzon Allah. Abdullahi bin Umar shi ne ma kaɗai ya buɗe mana ƙofar mu isa kabarin mu, yi ma kabarin sallama. In ba da haka ba, da zuwa kabarin manzon Allah kai masa sallama bid'a ne. Kama tunda yana yi babu wanda ya musanta masa cikin sahabbai, ya nuna cewa babu laifi a haka. Don haka sunna ita ce idan ka isa Madina ka shiga ta wannan ƙofa da ake kiranta babu salami ko? Ka taho kana isowa daidai kabarin Annabi, sai ka ce assalamu alayka ya Rasulullah, ka wuce babu tsayuwa. Kamar tafiya ne, ka shigo wannan kofar ka fita wancan, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abubakar, assalamu alayka ya Umar, sai ka wuce. Manzon Allah ya ce wanda ya min sallama, mala'ika yana daukan sallama sai kawo min, ba wai Annabi yana da rai bane, la wata rayuwa ce hayatan barzakhiyya la na'rifu kunhaha, ba mu san yaya sifan wannan rayuwa take ba. Amma hadisi ya tabbata mala'ika yana daukan sallama da muka yi wa Annabi yana kai wa manzon Allah. Sannan sallaman nan ba wai sai ka tafi Madina ba, shin akwai wanda zai salla bai tahiya ba, gabas da yamma, kudu da arewa? To duk sallan da muke yi muna manzon Allah sallama, da ka yi ma Annabi sallama a nan, da ka tafi Madina kusa da kamarinsa ka yi masa sallama, matsayin su guda babu bambanci. Anan sallan da kake kana cewa attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy, ko haka ne? Wa rahmatullahi wa barakatuh, sallama kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ko ku kace assalamu ala nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, kai sallama ga Annabi cikin sallarka, to mala'ika zai dauki sallaman nan ya kai wa manzon Allah. Daga nan yola ko jimeta, da kai da kai wa Annabi sallama a nan jimeta, da mutumin da ya je Madina ya wa Annabi sallama, matsayin ku guda babu bambanci. Me ke sa mutum ya tafi Madina? Akwai wuraren ibada a Madina da yawa, albarkan tana ga halartar masallacin Annabi din, domin Annabi ya ce wanda ya yi sallah a masallaci na din nan yana samun lada ninki dubu fiye da sallar da ya yi a garin ku. To kaji abin da ke kai Madina, saboda mu samu wannan falala, mu samu wannan albarka, mu yi sallah a masallacin manzon Allah, mu samu lada ninki dubu na sarki sallar da muke yi a garinmu. Sannan ka tafi masallacin Quba, ka je ka ziyarce shi, kai nafila raka'a biyu, wanda manzon Allah ya ce wanda ya yi alwala daga gidansa ya tafi masallacin ya yi nafila raka'a biyu, yana daidai da mutumin da ya yi umara. Sannan ka halarci makabarta ta Albaqi, kai musu addu'a, ka tafi makabarta ta Uhud, kai musu addu'a. Wannan shi ne falala, ba wai ainihin zuwa kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam nan ne albarkan take ba. Ya kamata mutane su gane, Allah shi ba mu kyakkyawar fahimta. To bayani na tara, su waye waɗanda za su fara shan ruwan Alkautsar a ranar tashin kiyama? Idan muka tashi a filin hisabi, waɗanda za su fara shan ruwan Alkautsar su ne waɗanda suka riga mu musulunta, waɗanda suka riga mu imani, waɗanda suka riga mu jihadi, waɗanda suka riga mu taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam da dukiyarsu. Su waye? Su ne sahabbai. Idan aka tashi filin misali, mutane suna jin kishi, za a kira sahabbai da kuma al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ku taho ga Al-Kautsar ta manzon Allah, ku zo ku sha ruwa. Waɗanda za su fara shan wannan ruwa su ne sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Darajar mu da tasu tana zuwa guda, ba zai zama ɗaya ba. Ka duba cikin littafin Bukhari hadisi na 3673 da kuma littafin Muslim hadisi na 2541. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace: la tasubbu ashabi, kar ku zagi sahabbaina, in ji manzon Allah. Kada ku zagi sahabbaina, hadisin muttafaqun alaihi. Manzon Allah ya ja kunnan mu, kada ku zagi sahabbaina. Falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban, da dai a ce ɗayan ku zai ɗauki zinari ya ba da sadaka, zinarin nan yawansa ya kai tarin dutsen Uhudu. Wanda ya tafi Madina zai ga girman dutsen Uhudu, duk garin nan babu dutsen da ya kai shi girma. A ce Allah zai baka arziki, arzikin na zinari ka tara ya kai girman dutsen Uhudu. Manzon Allah ya ce ka ɗauka ka bayar sadaka. Ladan da zaka samu, manzon Allah ya ce ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu, ba zai kai mudu ɗaya na hatsi da sahabin Annabi ya ɗauka ya bada sadaka ba, kai ba ma zai kai rabin mudu na hatsi da sahabin manzon Allah ya bada sadaka ba. Ladan da zaka samu bai kaiwa nashi. Kuma gaskiya ne, don wallahi in ba don su ba, da da dama daga cikin mutum nan arnali su ne su suka yi tsaye bayan rasuwar manzon Allah, ba su bar addinin musulunci nan ya mutu ba. Suka dinga yaƙi gabas da yamma, kudu da arewa, sai da suka kawo mana musulunci ƙasashenmu. Su suka kawo musulunci Afirka, tun sahabbai na da rai musulunci ya taho Afirka zamanin Amr ibn al-As, ɗaya daga cikin sahabbin manzon Allah, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun kawo musulunci har ƙasan Chadi. Abinda ya rage musu su iso Najeriya kawai rairayin hamada, wanda sun shiga rairayin hamada ɗin nan suna tafiya suka yi zaton ma sun isa ƙarshen duniya ne, saboda yawan hamada suka juya suka koma. Ba dan hamada ba, da sun iso jihar Adamawa sahabban manzon Allah, wallahi da kansu za su kawo musulunci, domin sun sha alwashi ba abinda zai tsare su daga dakatawa da jihadi sai in sun isa ƙarshen duniya, ko dai su mutu kan hanya ko kusa sun kai musulunci. Sun shiga rairayin hamada suka yi tafiya, suka yi tafiya sun zaɓi raƙumai kamar guda 400, aka sa musu abinci da tankuna na ruwa. Ana tafiya ana tafiya, suka ga cewa yashin nan dai bai kare ba, suka ce to duniyar dai ta kare, sai suka juya. Amma da sun san cewa za su tarar da gari ko wata ƙasa bayan wannan rairayi, wallahi da sun iso. Sai ka yi mamaki wani ya tashi ɗan ƙaramin alhaki wanda ilimin ma bai ishe shi ba, ta yi bai gama karanta ahalari ba ko ashimawi, ya fito ka'in da na'in kai tsaye ba shi da abokan gaba illa sahabban Annabi ɗin nan. Wai shi a gurinsa ba ka zama cikakken musulmi sai ka tsine ma Sayyidina Abubakar, sai ka tsine ma Sayyidina Umar, irin su Sayyidina Usman. Idan baka yi haka ba, ba ka da aqidar kirki kai Allah wa daren wannan. Allah madaukaki ya sa ya gane, wallahi shi a hadari ne. Allah ka sa mutanen mu su gane. Ku duba aya fa da Allah ke mana magana, ga kuma hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana bayanin darajar sahabban nan. Ko da ba hadisi mun sani mu kanmu, waye ya kai musulunci ma kasar Iran din kanta? Ina ce dai Iran ita ce ƙasar Shi'a, ƙasar da ta fi riƙon Shi'a a duniya a yanzu ko? Shin waye kai musulunci ƴan Shi'a? Sahabban nan su suka kai musulunci ƙasar Iran ɗin, sahabbai kuma maƙiyan ƴan Shi'a, domin Khalid bin Walid yana cikin waɗanda ƴan Shi'a ke la'anta. To Khalid bin Walid shi ne jarumi barde da kuma kawun Annabi Muhammad Sa'ad bin Abi Waqqas. Suna cikin dakarun musulunci waɗanda suka kai musulunci ƙasar Iran, to kuma suna cikin mutanen da ake la'anta. ko in ba dan waɗannan sahabban ba da'iran din ba musulma bace su suka kai musulunci kasar Syria su suka kai musulunci hatta Bukhara sahabbai ba su dakata da yaki ba sai da suka isa tsakiyar kasar Soviet wallahi billahi tsakiyar kasar Russia da kuke ji ana cewa Chechnya su Afghanistan ko su Tajikistan da sauransu tun zamanin sahabbai musulunci ya isa waɗannan kasashe sahabbai su suka kai musulunci waɗannan kasashe din to waɗannan sahabbai su ne makiyan mu kuma yau su ne marasa aqida anya maras aqida ya tashi yaki ka tuna fa yaki a ce zo mu je yaki ka san kuma in ka tafi yaki dama ba ka da tunani zaka dawo da rai ko munafiki zai tafi yaki wanda akwai waɗanda sun ɗauki sama da shekara 50 bayan rasuwar manzon Allah yaki suke har mutuwar su irin su Abu Ayyub Khalid bin Zaid bin Al-Ansari sun ɗauki shekaru masu yawa bayan rasuwar manzon Allah ba su kwanta ba akwai sahabbai da suka ci gaba da karantar da mutane amma wasu wallahi yaki suka dinga yi bayan rasuwar manzon Allah su ke kai musulunci gabas da yamma kudu da arewa sun taimaki manzon Allah da jininsu sun taimake shi da dukiyarsu wanda da dama dukiyarsu ma ta ƙare ta wajen taimakon addini za ka samu sahabi wanda jikinsa akwai rauni ko tabo sama da guda 80 ba yi tsoron wuka ko makami bai tsoron kafiri shi fata ma yake a ce ya yi shahada a filin yaƙi shi ne Allah yake jan hankalinmu mu musulman baya yana cewa wa malakum Allah tunfiqu fi sabilillahi
أَمَالَكُمْ أَلَّا تَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
Allah madaukake yace wa malakum ku musulmai na baya da ya same ku amma tun fi kofi sabilillahi ana cewa ku dauki dukiya ku taimakawa addinin Allah da shi kun ki me ya same ku me ya same ku kuna da dukiyar an ce ku taimaki addini kun ki wallahi muna cikin tsananin bukatun taimakon addini da dukiyar mu domin kafirai sun yi nisa suna da gidajen rediyo suna da majallu ko abubuwa da dama ƙungiyoyin mu kaf baka samun ƙungiya guda wanda take da kwamfuta sai ka tuna bare a ce ga wata ƙungiya wadda ta shiga intanet wannan mun rasa saboda tsabar talauci yanzu a garin nan a ce ana neman mota lafiyayya mota ce ta musulmai lafiyayya wadda za ta ɗauki musulmai ta kai su wani aiki misali Lagos ta tafi gobe ta dawo tana zuwa ta jiyo akwai ba mu da gidajen jaridu ba mu wallahi hata wa'azin nan da muke karku yi tsammanin kafirai ba su da yan leken asiri suna zuwa suna zama suna ji su tafi su yayata mun bar musulunci yana nan gidan jiya an bar shi a gindin bishiya an shi malami ba shi dai kawai da rawani ya zauna gindin bishiya yana rubutun sha in ka tafi kaɗan bayan sadaka fi sabilillahi shi ma bai fi naira 50 ba dan in ka bashi ya kai naira 1000 ka shagwa bashi ko shi ke nan musulunci mu bashi a sallah in ka fito ka ce jama'a ku yi tsaye mu nemi kwamfuta mu nemi intanet mu samu motoci duk abin da kafirai suke da shi mu samu Allah ya ce wa qatilu lahum min haisu yuqatilu lakum ku yaƙe su ta yanda suke yaƙan ku sun yaƙe ku da jarida ku bude gidan jarida kuma ku yaƙe su sun yaƙe ku da gidajen television ku kafa gidan TV na yaɗa da'awar musulunci sun yaƙe ku da wata program a TV ko ma ku sai wani fage a TV ku yaƙe su da shi akwai wata ƙungiya a garin nan wai Islamic ne development ne santa ko Allah ya saka musu da alheri muna buƙatar ire-iren waɗannan program wallahi ka ga Abuja kai kallo kaga yadda makiya musulunci suke rige-rige wajen sayan fili a NTA ana yaɗa da'awa ta Christianity da kuma kafirci ana faɗa da musulmi bai sani ba
an waye gari da damun mu yanzu jakadun arna ne ba mu sani ba wallahi mun zama agent na kafirai dan musulmi shine zaka ga ya fito yanzu yana fada da musulunci do gane ba idan kai ka fito kace jama'a mu farka sai a ce kaji extremist kaji fundamentalist kaji politics shin waye musulmin sirki al-usuli wanda yake ka taho mu rike addini nan mu yi shi mu raya shi shine ya zama to fundamental abin da ya zama usuli ko wanda yake karantarwa na farko na kasa shine fundamentalist cewa ya kamata ku zama musulmin kirki in banda wanda yake bin karantarwar manzon Allah tun daga tushe in an ce fundamentalist kace ni ne idan an ce waye extremist kace ni ne domin ya kamata musulmi ya zama to extremist mai tsananin rukun aqidar addinin musulunci mai tsananin kishin sunnar manzon Allah idan an ce waye fanatic sai kace menene fanaticism ai fanaticism shine mutum yayi rukun sai baba ta gani ko yayi rukun addini irin ga muka so mu din nan kace to ai ko irin yadda sahabban annabi suka rike addini kenan yan ga ni kashe mu ashe mu ne mu ne musulmai fanatics idan ma'anar fanatics ita ce ka rike aqida mai tsanani irin aqidar da addinin musulunci ya karantar to da zaran ka fara fada agent na yahudawa sai ce kaga wannan ko shi ma fa ya sau hanya za su kawo mana fitina a gari za su kawo mana tashin hankali a gari bai san cewa cikin natsuwa kafirai na yaki da mu ba la haula wala quwwata illa billah ya Allah ka samu farka Allah yake wa malakum Allah tunfiqu fi sabilillah wanda ya same ku ne ya ku musulmai me ya same ku ya ku musulmai ba ku ce makon addinin Allah ba ku cire dukiyan ku ku hidimar musulunci da ita me ya same ku yanzu a garin nan akwai wanda mai kuɗi ne talakan garin nan ya dau shekara biyar bai sa shi a ido ba mai kuɗi ne baka iya ganin sa in ka je masallacin juma'a baya gurin dan ba zai tawo da wuri ba in ka koma sashin kiristoci da fito fili in gaya muku za ka taras komai matsayin mutum a gwamnati kuma komai dukiyar da ya mallaka in aka ce ma lahadi ya yi koko idan yana cikin masu zuwa coci ranar asabar to wallahi yana malƙaya bible ɗinsa a hammata ya tafi coci da shi za a tafi service ko yana zuwa zai zauna fasto ya gaya masa abin da ya kamata ya gaya ma ya naɗe ya tashi ya tafi shi ina shugabanninmu in ka zauna a gida yi masallacin ma kowa a gidansa yayi nashi Allah da naka Allah ya jika malam bawa mai shinkafa juma'ar ba zai taho da wuri ba sai ya tabbata an tada ikama liman ma ya gama hudu ba sannan ya taho ana gamawa ya tashi tafi talakawan nan za su dame ni yaushe ne ya san halin da musulunci yake ciki bai sani ba in ya tafi gida ya bude satellite ba ruwan shi da sassan musulunci in ma ya kama kasar musuluncin da larabci yake yi bai sani wannan wani yare ne kuma koma CNN koma BBC ka koma Deutsche Welle ko DWTV ire-iren waɗannan gurare shine kaɗai ya damu to ta yaya za a yi ka gane cewa wannan mutumin yana da kyakkyawar awareness game da rayuwar musulunci a ƙasar nan an waye gari ya zama agent na Yahudawa bai sani ba la haula wala quwwata illa billah don haka ya ka ce ku taimaka da dukiya sai ga to ai ce muku da dukiya bai wuce ka gina masallaci ba kai shiru masallaci kadai idan yaki ya tashi ina ake fara kai hari masallaci ai kai kokari kan mutane ya waye su gane menene duniya take ciki a yanzu shine babban jihadi ka gane ka kafa gidan jarida ka kafa gidan radio ko gidan TV mu tashi ka'in da na'in muna leƙe ta ina ne arna suke fito mana mu yi irin mu bi irin wannan hanya don mu kare musulunci Allah shi ya gaya mana cikin Qur'ani muna ina jama'a Allah ka samu gani dan Allah ya ce to ai kar ku manta walillahi mirafus samawati wal ardi gadon sammai da ƙasa duk na Allah ne gadon sammai da ƙasa duk na Allah ne ka mallaki miliyan dubu ko ka mallaki biliyan goma kana da gida a Chicago kana da gida a New York kana da gida a Washington DC ko kana da gida a London a Paris ka sai gida a Russia ka sai gida a ƙasar Jamus kana da ita a China ko India dukiyar da duk ka tara Allah ya ce gadonsa ne ba na 'ya'yanka ba ne zaka mutu zaka bar su wallahi mirasus samawati wal ardi akwai wani aboki na ya taba yin manager a wani company wanda reshi ne wato na Libintis ana kiransa Abdul Aziz yana kutar kwashi yana mun bayani yace bai dauki dukiya a barbanza bace sai da wani mutum wani kasaitaccen mai kuɗi ba zan faɗi sunansa ba wani mai kuɗi da ake tsananin tsoronsa sai da ya gagawansa ya tabbata lalle dukiya a barbanza ce yana mun bayani yace wannan mutumin rashin lafiya ya kama shi aka ce ai duk asibitin Najeriya babu wanda ya dace a kai shi wu aka yi waje da shi sai London ana zuwa London a nan ya gama jinya mala'ika rahama kuma dai ko mala'ikan azaba ai yana tafiya London ko bai zuwa sai ya tafi asibitin London ya dauke ran wannan mutumin ya kai ma Allah abinsa kun san gatan da turawa suka yi masa suka ce wannan babban mutum ne a Najeriya bai kamata a dauki gawansa a kawo ta haka kawai ba ya kamata a sanya ta a leda yanda ake ma kifi sajin aka sa gawansa a cikin leda aka liki kaga yadda ake ma tuwo ta ko haka aka yi ma gawarsa iyaka abin da ke jikinsa shine wata ƴar tawul da aka dan nade shi aka wanke aka shafa mar wata hoda sai aka sanya shi a cikin leda aka manne leda aka dauke shi aka sa cikin akwati yace aka kashe kuɗi wajen tara jama'a don a tari gawansa a Sokoto ana zuwa aka saukar da gawansa yace su suka tafi jana'iza yace wallahi an tafi a bude wannan leda saboda a ciro gawan mutumin nan a yi masa wanka a binne shi saboda an saba sunnar manzon Allah manzon Allah yace mana inda duk mutum ya mutu musulmi a binne shi gurin inda duk mutum musulmi ya mutu a binne shi gurin shin London babu musulmi ne ba ku binne shi a London aka dauki gawansa aka aje fridge sai da yayi wasu kwanaki kamar arni sannan aka dauki gawan aka dawo da ita kasan nan to dama tsaro da ta samu na fridge ne ana cire gawan daga fridge aka ajiye ta bayan gida yace wallahi unguwar gaba ɗaya mutane gudu suke saboda wani kike in ya tuna dukiyar wannan mutum ya tuna irin wulakancin da ya gani game da gawansa sai ya gane duniya a barbanza ce wallahi mirasus samawati wal ard ko ku yi ko kar ku yi za ku mutu kuma dukiyar ku gado ce ta Allah Allah yake to la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal kar ku yi zaton kuna daidai da wanda ya taimaki addinin musulunci kafin zamanin nan wato zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda suka taimaki addinin musulunci a farkon musulunci qabli al-fath kafin ma makka ta dawo karkashin musulunci suka dauki dukiyarsu suka kashe irin su sayyidina Abubakar irin su sayyidina Usman suka dinga taimakon musulunci da dukiyarsu kafin makka ma ta zama gari na musulmai kar ku yi tsammani suna zama daidai da sahabban da suka taimaki musulunci bayan makkan ta fada hannun musulmai Allah ya ce ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'du wa qatalu wadancan sahabbai na farko ladansu ya fi yawa darajarsu ta fi girma fiye da sahabban da suka taimaka da dukiyarsu a bayan makka ta zama karkashin musulunci kuma suka yi jihadi wajen taimakon addini kai da kake taimakon musulunci yau baka zama daidai da mutumin da ya taimaki musulunci zamanin annabi Muhammad ba za ku zama daidai ba sai Allah ya ce wa kullun wa'ada Allahu al-husna amma fa kowanne Allah ya masa kyakkyawan alƙawari da kai ne kudin da ka taimaka wa musulunci a yau da wanda ya taimaka wa musulunci zamanin manzon Allah kowanne akwai kyakkyawar wato lada da Allah ya masa tanadi wallahu bima ta'maluna basir Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne Allah ka samu wadatun musu gani kaga irin su Bilal irin su Ammar bin Yasir irin su Qidad bin al-Aswad ga su sayyidina Ali ga sayyidina Abubakar irin su Abu Musa al-Ash'ari ga sayyidina Usman Abdurrahman bin Auf da Hamza babban manzon Allah ga su Mus'ab bin Umair waɗanda suka fara musulunta gaban annabi din nan bai yiwuwa ladan kai zama ɗaya da nasu saboda haka a ranar tashin kiyama waye farkon ya zo ya sha ruwan Al-Kausara sahabban manzon Allah a filin hisabi za a ce ina Abubakar ina Umar ina Bilal Ammar ina su sayyidina Ali bin Qidad bin al-Aswad ina su Abu Musa al-Ash'ari sahabban nan na farko za a ce ku zo ku fara shan ruwa muna can gefe muna tsaye don mu yan baya ne fa amma kuma yan bayan kware don za mu shan ruwan da ikon Allah al-Kausara sahabban manzon Allah a filin hisabi za a ce ina Abubakar ina Umar, ina Bilal, Ammar, ina su Sayyidina Ali, Miqdad ibn al-Aswad, ina su Abu Musa al-Ash'ari. Sahabban nan na farko za a ce ku zo ku fara shan ruwa, muna can gefe muna tsaye don mu ƴan baya ne, ba amma kuma ƴan bayan kware don za mu shan ruwan da ikon Allah. Za mu dakata karatun nan sai kuma gobe, sai mu karasa mu shiga suratul kafiruna. Allah shi ba mu ladan karatun da muka yi. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullah.
Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Assalamu alaykum. Dalla saurara dalla saurara. Tambaya na farko yana cewa menene matsayin allurar rigakafi a musulunci?
Menene matsayin allurar rigakafi a musulunci? Allurar rigakafi yana da kyau idan ba dai an samu wani bincike da ya nuna haramcin sa ba, wanda ni ban samu ba, saboda haka ba zan iya haramtawa ba.
Wannan yace yana da yaro, yaron bai kai shekara bakwai ba, matsayin yadda kai bayani ranar a wancan bayanin da kai. Wannan yace yana da yaro, yaron sa bai kai shekara bakwai ba, ba a umurtan yaron zuwa masallaci, amma yaron yana binsa, shi kuma ba a iya hana yaron. Sai kasance mutane suna jin haushin ka kwarai da gaske saboda barin yaron ka da yake yana zuwa masallaci. To shin malam ya zai hana yaron nan ne ko kuma
ya kai shekara goma?
Bai kai shekara goma,
bai kai shekara bakwai ba. Tunda bai kai shekara bakwai ba, ya kamata ya daina zuwa masallaci da yaron. Idan ya kai shekara bakwai to babu laifi. Sai dai kuma akwai yara waɗanda ba su kai shekara bakwai din ba, amma za ta samu suna da wayo, dama wayewa ake dubawa. Shin yaron yana da natsuwa da hankali? Shi dai yana da natsuwa da a iya zuwa da shi.
Wannan yana cewa wani ɗan uwansu ne ya rasu kamar shekara goma da ya wuce ko goma sha ɗaya, to ana bin sa kuɗi kamar ₦350. Sai kasance sai kwanan nan suna cikin bincike, sai suka samu takardar da yake rubuta masu bin sa bashi, sai suka ga wannan wasiyar ne. To a wannan lokacin wanda ya biya ke ji sun rasu, to shi ya rasu da wannan kuɗin da ake bin sa?
Sai to idan sun rasu ai akwai magadan su, sai a ba wa magadan su.
Wannan yana cewa shin wannan yana cewa malam shin gaskiya ne cewa bai kamata mutum ya sadu da matarsa a ranakun Talata, Laraba kuma lokacin da zai tafiya, saboda an ce in zai tafiya ya sadu da matarsa ɗan zai zama wato ɗan dangi?
Wannan ƙarya ne.
Wannan tana cewa shi ina matsayin taron mutane domin kiran sunan yaro a sunan manzon Allah?
Ba ya da asali, sai dai babu laifi a tara mutane don walima. Ka duba sahihul adadil mufrad na Imamu Bukhari, babu laifi mutum ya tara mutane ya shirya abinci, ya tara mutane in sun haɗu ya ce musu na tara ku ne saboda haihuwa da aka yi min ga sunan yaro, su ci abincin kuma har ma su yi masa addu'a. Wannan sahabbai suna yi.
Wannan yana cewa su ma'aikatan gwamnati ne, suna wani haɗa kuɗi da suke kowa na kawo ₦500. To a cikin ₦500 ɗin da suke tarawa, sukan ba mutum bashi wanda yake cikinsu da wanda yake waje, amma in zai dawo da bashin zai ƙara musu wani abu. Sai bayan shekara ɗaya sai su tara kuɗin su raba wa juna. Shin ya matsayin wannan tsarin?
Wato wannan yana buƙatar suna zuwa. Muna aikin gwamnati a filin aikin, a filin aikin mu muna haɗa kai mu goma duk wata
kowa zai kawo 500 mu hada mu ajiye duk mai son bashi za mu bashi amma idan zai dawo da shi zai karo da 100 da kari a shekara sai mu raba kudin ina matsayin wannan a musulunci don Allah mai tambaya ta karanta mana to ya karanta
ya
rubuta shi okay sai uku yana rubutawa wato ayyuka na fahimci wannan yana nufin a wajen aikin su su goma suna da wani abu da suke yi shine duk karshen wata suna ajiyar kuɗi idan mutum yana son bashi zai karbi kuɗin daga ciki amma kuma ya tashi dawo da kuɗin zai ƙara wani abu sai dai a ƙarshen shekara za su raba abin daidai wa daida wannan babu haramci a kai tunda dai ba wai kuɗin nan za a ba ma wani bane wani salo ne na adashe illa dai cewa da aka yi in zai dawo da bashin yana ƙara wani abu sai wani ya yi tunanin ko riba kenan ba riba bane tunda yake su ne za su raba abin su a ƙarshen shekara ko in ma ya ƙaro ma bai ƙaro ba dai za su raba in dai za a raba daidai wa daida babu wani laifi a kai hadda wani wanda yake waje ma za a raba da shi wanda yake waje da su shi ma zai ƙara wani abu amma kuma idan an tashi rabo ba wanda shi a riba ne wannan riba ne duk wata dabara ce na halatta
to wannan yana cewa shi malam menene bambanci tsakanin salatin fati da salatin ibrahimiya
eh bambancin su kenan daga sunayen su wancan salatin alfati ne wannan kuma salatin ibrahimiya
wannan yace malam mace tana iya yin limanci ma mata ƴan uwanta
a wannan babu laifi domin akwai matan annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisi ya tabbata sun yi limanci amma kuma ba limanci sallah farilla rakibi mace ta zama limami ba wannan isbatan ba shi da kyau amma kamar wasu ƴan nabi dinu babu laifi don ta limanci mata Allah ya samu gani
wannan yana cewa shin mutum da aka kulle shi a cikin sel sel din yana da kazanta sosai ya zai yi sallah kuma bai da daman zuwa ya tsarki
sai kwarin in baya da daman zuwa ya tsarki a kawo masa ruwa a bashe su sai ya tsarki in sun hana sai ya yi sallar haka ko da babu alwala idan bangon yana da tsarki ya yi taimama da shi in babu tsarki ya yi sallar haka amma kada ya da lokacin sallah ya wuce shi
wannan yana cewa mutum ne yana da ciwon asma sai asma ya ta masa yayin da yake azumi to akwai maganin da yake shaka ventolin to shin zai iya shakan wannan maganin in ya shake su kuma ya matsayin azumi
azumin sa bai bace ba mutumin da yake wannan larura mun sha karanta ayan nan la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha rashin lafiya yasa dole sai ya sheki wannan kuma wannan shekar ba abinci ya ci ba mun tabbatar ba abinci ko abinci ne magani ne saboda ta azumin sa nan insha Allah
wannan tana cewa shin malam gaskiya ne dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su mutu a garin su ba
wani irin gari su take nufi
garin
Madina
eh
Madina ban sani na ta samu wannan magana ba sahabban annabi sun mutu wurare da yawa ban san me take nufi da garuruwan su ba akwai wanda suka mutu a Madina da zuwa muka yi bayani a Madina akwai kabarin sama da mutum 10,000 wasu sun mutu a Kufa Basra Masar da Maskat wurare da yawa Yaman duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun rarrabu duniya sun ci gaba da wa'azi isar da sakonnin annabi Muhammad wasu mutuwa ta ci musu a wasu gurare daban wasu kuma sun mutu a cikin garin Madina
wannan tana cewa wai gaskiya ne malam idan aka kawo burin tambayan mace wai kamar tamkar sun yi aure ne da wanda ya kawo
goron tambayan mace wannan din ma tukuna ai ya kamata a tambayi matsayinsa goron tambayan mace al'ada ce ko shari'a ne ba shari'a ba ce
na wannan yana cewa idan mutum yana azumi ya kwanta ya mafarki yana jima'i ya fitar da maniyyi a matsayin mafarkin
mafarkinsa ya matsayin mafarkin ko azumin
azuminsa
ne azuminsa na nan mutumin da ya kwanta ya mafarki da rana har mani ya fita masa azumin sa bai baci ba ai ba da gangan yayi ba ko shi ko Allah bai kama mutum da laifin da abin da mutum ba shi ya dama kansa ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha
wannan yana tambaya mutum ne yake da makwabci wanda ba musulmi ba sai makwabci ya yanka da bismillah domin wai shi wannan makwabcin nasa musulmi ne shi kuma sai ya ci yankan
iya hukunci
ya ce yanka makwabcinsa arna mai yi da bismillah
wannan na cewa akwai wani hadisi hadisai sun nuna cewa maniyyi busasshe ba na bisa ba ne ya matsayin danyanta yake ga tufafi
danyanta na jasa ne busasshiyar ma na jasa ne tunda ai hadisin ya nuna an kankare ko ko ya nuna an bata an kankare maniyyi saboda haka da danyen maniyyi da busasshe duk ɗaya ne na jasa ne
wani na cewa tambaya ta ita ce ina matsayin mutumin da ya sha nonon matarsa a wajen wasa shin gaskiya ne aurensu ya mutu
to lallai ya kiyaye domin akwai masu fahimtar haka musamman daga cikin sahabban annabi akwai nana Aisha lallai har ma wasu suna kafa ka'ida in mutum ya tsotsa ya kai biyar ko ko Allah ya tsare mu wannan ai kazanta ne
wannan yana cewa idan mutum ya tanga wasu idan suka yi bisati kira suna daga hannayensu ka kamar daga kabbara harama shi ma sunna ne
kwarai sunna ce kwarai akwai kamar misali ka duba al-irwa'ul galil ya kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sahihai wanda suke nuna cewa annabi yana daga hannaye kullu kabbin wa rafin duk inda zai sunkuya da kuma duk inda zai daga saboda haka idan mutum ya kabbara ya daga hannayensa daga zaune ma ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam
wannan tana cewa ina matsayin musulman da duk mutumin da ya musu sallama ba ta amsa sallamar idan an yi musu idan mutumin da ya musu sallama baya daga cikin wa'anda yake da irin aqidar to ya matsayin wa'annan mutanen za a yi musu sallama
ce za ka musu sallama mutanen da ba su amsa sallaman ka kuma su ba za su yi maka ba zai hana kai ka yi musu ba
wannan yana cewa yana da wa'anda suka bitume shi mata wato da kamar alai yake cewa yana da adduna adda kenan jami'in adda yace su suka kasance suna iskanci suna samun kuɗi sannan sai zo su dafa abinci da wannan kuɗin to shin zai ya halatta ki wannan abincin
da halatta ba
wannan yake cewa na hukunci wanda yake azumi kuma yana ɗaukan mata a taba
yana sana'a ne ko? Sama bai kamata ba? Bai halalta ba kai, ba ma kamata ba bai halalta ba. Bai ma halalta ba, ba ma bai kamata ba. Wato abinda ya sa na tambaya da irin waɗannan amfoshi a dunkule saboda wasu tambayoyin ya kamata in ba da irin wannan amsar ne. Domin mutane da yawa sun san amsa tambaya amma sai su rubuta ta, ko don jin baki ne ni ban sani ba. Allah ya sa mu gani. Malam kana gani
sauri ne kai. Wannan yake cewa wai shin Bukhari da Muslim sahabban manzon Allah ne?
Ba sahabbai bane malaman sunna ne.
Wannan yake cewa kai bayani akan rafkan ruwa wurin sallah. Idan mutum ya bar sallah da gangan ya wuce ya zai yi.
Idan mutum ya bar sallah da gangan ya wuce malamai kashi biyu ne suna cewa zai rama suna cewa ba zai rama ba.
Wannan yake cewa akwai hadisin da yake dore masa kai game da hadisin da yake kowane sallah in ba karanta fatiha ba ba ta inganta to ya idan mutum yana bin limami a sallan da ake bayyanawa shin shi ma zai karanta fatiha ke nan
ba zai karanta ba ya duba sallat bil fi ma'rifati dalil zai ga hadisai da aka tattaro akan cewa ba daidai bane idan liman yana karatu kai ma kai karatu ya kamata idan liman yana karatu kai shiru wancan akwai fahimta din akwai malaman da suka tafi akan irin wannan fahimta amma sahihi malamai sun nuna cewa in liman yana sallah ka saurara shi ne abin da yake Allah ya samu yi muwafaka da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk matan da yaro ya mata fitsari babu sallanta fitsari yana bata sallah idan fitsarin yaro ne namiji a yau ya faruwa in mace ce a wanke tufafin kafin nan a sake sai ba sai an sake alwala ba alwalan tana nan
sallu ala nabi karim
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك حاكمنا وإليك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدر وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أذل الكفر والكافرين وأذل النفاق والمنافقين اللهم أذل الظلم والظالمين.